This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 15 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba muka nan labarai.
To Sarfili, a mako na uku a watan Janairu, ƴan jam'iyyar Republican za su samu cikakken iko da gwamnatin Amurka. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yaƙin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Sojojin Rasha sun ba da rahoton kwace wani gari a gabashin Ukraine a jiya Alhamis, yayin da kuma dakaran na Rasha ke kusanta garin Kurakow.
Kanin labaran kenan aka saurara. Gwamnatin Najeriya ta ce tana buƙatar 'yan kasuwa su zuba hannun jari har na dala Amurka biliyan 10. Kafin a shawo kan dauke wutar lantarki a kasar.
In har ana bukatan dala biliyan 10, me zai hana gwamnatin tarayya ta sa dala biliyan 10 don mu samu wutar lantarkin? Ai abun kunya ne.
Haka kuma za a cewa kungiyar kamfanoni ta Najeriya MAN ta bayyana cewa tana fuskantar kalubalen durƙushewa, lamarin da masana ke cewa
duk kasar da ta tsinci kanta a irin wannan halin, ina tabbatar miki da cewa idan ba a yi hankali ba sai ai hufaduwar butan dan tasha, wato bi ma'ana uwa kwance da kwance.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma a tafi da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a da zamu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A mako na uku a watan Janairu, ƴan jam'iyyar Republican za su samu cikakken iko da gwamnatin Amurka idan aka rantsar da zababban shugaba Donald Trump, sannan kuma jam'iyyar ce ke da rinjaye a majalisun dattawa da ta wakilai, inda sakamakon kuri'un da aka kada a makare wanda aka fidda ranar Laraba ya ba su wannan damar. Za a rantsar da Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 a ranar 20 ga watan Janairu, makonni biyu bayan da sabuwar majalisar tarayyar ƙasar ta fara aiki. Trump mai shekaru 78 ya yi yakin neman zaɓe akan wasu manyan manufofi da 'yan Democrat ba za su iya dakatar da su ba, sai dai idan sun samu goyon bayan wasu tsiraren 'yan Republican a majalisar akan duk wani ƙuduri, ta yadda yin hakan zai kawo cikas ga rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisun biyu, ko da yake rinjayen ba mai yawa ba ne. ƴan Republican za su samu kujeru 53, ƴan Democrat kuma 47 a majalisar dattawa. Ga kuma kuri'ar raba gaddama ta mataimakin shugaban ƙasa mai jiran gado JD Vance, ko da an yi kunnen doki wajen kada kuri'a akan wani ƙuduri tsakanin jam'iyyun. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yaƙin da take yi da mayakan Hamas a Gaza, zargin da Isra'ila ta yi watsi da shi. Rahoton ya ce Isra'ila, wadda ta sha sa farar hula yin gudun hijira da sauya matsuguni, tana aikata laifin yaƙi na tilastawa mutane canza wurin zama, kuma waɗannan matakan sun je daidai da abin da ake kira laifin kawar da wata ƙabila a yankunan da Falasɗinawa ba za su iya komawa ba. Rahoton ya ce ƙungiyar Human Rights Watch ta gano cewa an haddasa gudun hijirar dole sosai, sannan hujjoji sun nuna cewa matakin wani shiryayyen abu ne kuma yana zama wani bangare na manufofin gwamnati. Irin waɗannan matakan su ma sun zama laifukan cin zarafin bil'adama. A martanin da ta mayar, Isra'ila ta zargi ƙungiyar Human Rights da yin amfani da kalamai marasa tushe waɗanda babu ƙamshin gaskiya a cikinsu. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta ce karya langon ƙungiyar Hamas shine babban burin Isra'ila, ba al'ummar Gaza ba. Sojojin Rasha sun ba da rahoton kwace wani gari a gabashin Ukraine a jiya Alhamis, yayin da kuma dakaran na Rasha ke kusanta garin Kurakow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin sun kwace garin Voznesenka da ke yankin Donetsk. Garin dai na da yawan jama'a kusan 20,000 kafin a fara yakin a shekarar 2022 a cewar kamfanin dillancin labaran AFP. Rasha kuma ta bada rahoton lalata wasu filayen jiragen sama da cibiyoyin makamashi na Ukraine tare da harbo jiragen sama marasa matuki guda 78 a cewar kamfanin dillancin labaran RIA. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan Maryam ba ta sake da labarai. Kafin nan, ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce Najeriya tana buƙatar 'yan kasuwa su zuba hannun jari har na dala Amurka biliyan 10 kafin a shawo kan rashin wutar lantarki a ƙasar. Sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan batun samar da wutar lantarki mai dorewa a ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce fannoni da yawa na bukatan kuɗaɗe saboda haka gwamnati ba za ta iya samarwa ƙasar wadataccen wuta ita kadai ba sai ta samu taimako wajen haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu don inganta fannin wutar lantarki. Adebayo ya ce wajibi ne a samu musayar ra'ayi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke mu'amala da harkar makamashi idan ana so a samu mafita. A lokacin da yake mayar da martani kan batun samar da dalar Amurka biliyan 10, ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce 'yan siyasa sun yi wa ƙasar asara da dama a wannan fannin.
Idan kika dubi kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta kashe daga lokacin shugaban ƙasa Obasanjo zuwa yanzu, ba a narka kuɗi da yawa ba, an kashe kuɗi ya kai dala biliyan 40 zuwa 50. To yanzu yana nufin wa'incan kuɗaɗen da aka kashe an yi hasaran su, kuma an yi hasaran su kenan, shikenan in wasu ne sun yi sama da fadin sun ci banza. Kuma to in har ana buƙatar dala biliyan 10, me zai hana gwamnatin tarayya ta sa dala biliyan 10 don mu samu wutar lantarkin? Ai, abun kunya ne a ce yanda ƙasar Najeriya take waya har yau har gobe makamashi ko wutar lantarkin da muke tanada a ƙasar nan bai wuce megawatt wato ƙarfin 10,015 ba. An kawo mana salo kala-kala.
Shi ma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya ce dole ne a duba bunƙasar yawan al'umma da ci gabansu kafin a fara batun samar da wutar lantarki musamman ma a shiyar arewa.
Duk da wannan kuɗi da aka kashe daga 1999 zuwa 2007 bai samar da wutar da ta wuce megawatt 5,000 ba, wacce ƙasar take da tsananin buƙatarsa. Saboda haka ni a tunanina wannan muradi da ake da shi na zuba jari a kashin farko ne fa ake buƙatar dala biliyan 10 daga 2024 nan zuwa 2060. Idan kana so ka fahimci irin amfanin wutar lantarki tarki, sai ka kalli al'amuran ci gaban dan adam da ya hada da iliminsa da abincinsa sannan kuma da bunƙasar tattalin arzikinsa. Ba yanda za a yi a cimma wannan in ba da tabbatacciyar wanzajjiyar wutar lantarki a fadin Najeriya ba.
Amma ga Hajiya Fatima Abubakar ta ce tana magana ne a matsayinta na 'yar ƙasa kuma ta fi ganin sauya halayenmu ne zai kawo mana samun wutar lantarki ingantacce.
Ya kamata mu cire son zuciya, mu cire kwaɗayi, a yi wa Najeriya aiki wanda al'umma za su amfana. Ko dala biliyan 50 ne idan aka saka aka zuba jari, yaushe wane ne zai zo ya bada lissafin yadda aka kashe kuɗin? To ya kamata a ce mu fara daga abin da muke da shi. Idan muka tabbaka wato wannan masana'antar, daga baya ko biliyan 1,000 ne, ai hannun jarin zai zo.
Ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce gwamnatin tarayya ta dukufa wajen ganin an kawo sauyi a fannin samar da wutar lantarki da zai haifar da haɓaka tattalin arziki da inganta rayuwar al'umma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam tare da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ana amfani da motoci masu sulke da ake kira APC a takaice, waɗanda aka sanya wa fasahar ƙasar Faransa da aka ƙera a haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yaƙin basasar Sudan, lamarin da ake ganin ya sabawa takunkuman da majalisar dinkin duniya ta sanya wa kasar. A wani rahoto da ta fitar a jiya Alhamis, kungiyar Amnesty ta ce a watan Yulin da ya gabata ne ta fara lura da kasancewar motoci masu sulke a Sudan, yayin da wani bincike ya nuna abinda kungiyar ta bayyana a matsayin ci gaba da kwararowar makamai a cikin kasar daga kasashe da dama, ciki har da China, Russia, Serbia, Turkiya, hadaddiyar daular Larabawa da kuma Yemen. Motocin na yaki na daga cikin makamai da kayayyakin da a wasu lokutan ake kaiwa yankin Darfur, inda ake gwabza kazaman fada a yammacin Sudan. A watan Afrilun shekarar 2023 ne da rikici ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar RSF, bayan da dangantaka tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar General Abdel Fattah al-Burhan da shugaban rundunar RSF Mohamed Hamdan Dagalo ta yi tsani. Hukumar lafiya ta WHO ta bayyana mayar da 'yan kasar Afghanistan kasar su daga Pakistan da aka yi akan dole a matsayin babban koma baya ga kokarin kawar da cutar shan inna ko polio, lamarin da ke taka rawa wajen sake ballar cutar a yankin. Pakistan da makwabciyarta Afghanistan su ne kasashe biyu da ke fama da cutar shan inna a yankin, inda Pakistan din ta sanar da cewa mutane 49 sun kamu da cutar, 23 kuma a Afghanistan ya zuwa yanzu a bana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kungiyar kamfanoni a Najeriya MAN ta bayyana cewa tana fuskantar kalubalen durƙushewa. A cewar kungiyar, yanzu kayayyakin da mambobinta suke sarrafawa a kasar na zama musu kwantai, abinda kuma masana ke ganin hakan babbar barazana ce ga tattalin arzikin kasar. Wakilin Murƙa Yabasha na ɗauke da wannan rahoton.
Kungiyar masana'antu a Najeriya MAN ta kuka bisa yadda kuɗin gudanarwar kamfanonin kasar ya ƙaru da kaso 357.57, sai kuma koma baya na kaso 1.66 a cinikin kayan da suke sarrafawa. Kungiyar ta ce yanzu kayayyakin da suke sarrafawa na zama musu kwantai saboda babu masaya, ganin cewa irin ƙarin farashin da suka yi wanda ya zama musu tilasta yi shi saboda ƙarin farashin makamashin wutar lantarki da kaso 200 da gwamnatin tarayya ta yi, sai kuma ƙaranci da kuma tsadar kudaden dalar Amurka haɗi da ƙarin kuɗin ruwa da babban bankin Najeriya ya yi. MAN ta ce a rubu'in farkon shekarar 2024 ta fuskanci kwantan kayayyaki da suka sarrafa da ya haura naira trillion 1.24. Kazalika, kungiyar ta masu masana'antu ta kirayi gwamnatin kasar da ta duba lamarin domin ta haka ne masana'antu za su iya tsayawa da kafafunsu. Shin koya masana tattalin arziki ke ganin wannan kalubale da kamfanonin kasar ke fuskanta? Farfesa Husaini Usman Malami, masani kuma malami ne a tsangai tattalin arziki da ke Jami'ar Usmanu Danfodio a jihar Sokoto.
Wannan matsala dole ce. Abubuwa biyu suke kawo ta. Na daya su masu sayan kayayyakin su, na biyu kuma na sashen gwamnati. Sashen masu sayan kayayyaki idan suka ƙara kuɗi, su kuma yanzu mutane suna fama da matsaci na rashin kuɗi a hannunsu, don haka za a waye gari ba za su sayi kayayyakin ba saboda tsada. Idan ba su saya ba kuma ba maganan kamfani ya samu riba, tunda bai ma sayar da kayan da yake sarrafa ba, ballantana ma har a ce ya samu riba a ciki, don haka dole ci gaban shi zai dakushe. Sashi na biyu shine gefen haraji da gwamnati take sa musu. Gwamnati ta ƙara haraji, misali na VAT, zaka ga zai shafi kowane item, kowane commodity da za a sayar. Idan ya karu, mutane ba za su sayi ba, don haka sai a waye gari abin da turanci suke cewa depression, economy zai koma cikin depression. Za a samu dole abu yana komawa baya a hankali, tattalin arzikin kasa yana komawa baya, yana komawa ba ƙarshenta. Idan ba a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka ba, to kusan komai da komai zai yi tsaye cirip, babu wata motsi da za a yi, komai zai dagule ya lalace.
Hassan Saddauna ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum, kuma na ganin wannan barazana da kamfanonin kasar ke fuskanta abu ne da ya kamata a ɗauki mataki tun wuri.
duk kasar da ta tsinci kanta a irin wannan halin a rikaya ina tabbatar miki da cewar idan ba a hankali ba sai ayi huhaduwar butan dan tasha wato bi ma'ana uwa kwance da kwance wanda ba ma fatan haka kuma ba ma addu'ar haka ya tabbata abin da yake akwai shine kawai gaskiyar lamari gwamnati ta shigo ta agaji al'umma musamman in aka ce masana'antu suna samun koma ba irin wannan da a gurguje wato da rapidly irin to akwai hadari
masana dai na ganin sabbin tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta zo da shi danyi itace ne mai wahalar lankwasa Ruqayyah Basha muryar Amerika daga Abuja a Najeriya
to a gaida Ruqayyah Basha wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango to a nan Washington din agogon mu na cewa karfe 12:15 na dare yanzu kuma sai shirin
manuniya bomi yadda da tsarin nan da ake so a tura shi ba kuma mun gaya ma duka ɗan majalisar mu idan an kawo a senate ko a reps to kar sa hannu
gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara kenan ke daddagewa kan matsayin gwamnonin arewacin Najeriya cewa dole ne sabuwar dokar harajin shugaban kasa Tinubun da ke gaban majalisa ta sha kaifi game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro a Najeriya kuwa mahukunta ne ke ci gabar daukar zafi
gwamnati ta amfani da Office National Security Advisor da kowaye kuma waɗannan kayan na gwamnatin tarayya ya kasance a rika gadin din su
a shekara daya yayi kadan injina da abubuwan da zamu kawo na fasaha zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su dada inganta aikin tsaro din insha Allah
ita kuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya cewa take da masharan damin damman dukiyar da hanyoyin Najeriya ke neman lakumewa sun fi karfin ranka ta kafata nan abin da ake sakawa cikin kasafi
gabaki daya kasafin kudin fema na bana naira biliyan 27 ne titunan Najeriya gabaki dayan su kilo 38,000 an yi musu kiyasin kudi akalla naira trillion 70
wadannan ba so mun taimaka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar juma'a da safi zafi shiri na 195 cikin jerin shirin manuniyan da kan yi tata da tantance dukkanin tattaunawar da ka iya kawo haufi haufin kuma shine gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara yace shi ba shi da shi akan cewa ɗan majalisa da suka fito daga arewacin Najeriya za su yi watsi da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu kai saboda tana cike da korafi
na farko mun yi magana kan tsaro mun yi magana kan tattalin arzikin kasa mun yi magana na irin kuncin rayuwa da al'umman mu suke ciki da almajirai da rashin ilimi da rashin kiwon lafiya da makamantansu abu ne wanda yake dukkan mu mun damu wanda shine makasudin da yasa muka zauna yau muka faɗa mu kanmu gaskiya akan cewa dole a matsayin mu da Allah ya ba mu mu ga wani hanyoyi ne zamu bi dan kamu al'umma arewa saukin rayuwa magana haraji kuma kamar yadda ka sani dukkan mu gwamnati irin tsari da salon da ake so a shigo da shi mun ce dukkan mu ba mu yadda ba dalili kuwa idan har muka bari wannan abu yau to mu ne muka cuci kanmu da kanmu saboda haka matsayin mu mun yadda dukkan mu cewa ba mu yadda da tsarin nan da ake so a tura shi ba kuma mun gaya ma duka ƴan majalisar mu akan cewa idan an kawo wannan takarda a senate ko a reps to kar sa hannu kuma na imani ba za su yi ba
game da yawan lalacewar wutar lantarki kuwa dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Kanawa Honorable Sani Umar Bala ne ya kinkimo wani kudirin kwakule kullun kulumbo ta lalacewar wutar lantarki ta hanyar dire dalla dallan dalilai masu karfi
to a kan security ne ko kuma in ce tsaro ga turakun wuta da suka zagaye Najeriya daga kudu zuwa arewa daga yamma zuwa gabas kullun muna cikin incessant vandalism wuta ce mummuna da wuce tana da karfin megawatt 330 amma haka mutanen nan suka je dama guda biyu ne suka kada daya suka sake kada daya sai kasance gaba daya jihohin Najeriya da suke a arewa in banda Abuja da maybe Lokoja kariya yake ce ya ga wutar nefa ta Najeriya to shine sai muka gani motion dina da nazo da shi yau wannan abubuwan nan ya kamata kasa ta zo ta san halin da take ciki akan vandalism din nan na waɗannan turakun wuta sai muka ce gwamnati ta yi amfani da Office of National Security Advisor gwamnati ta yi amfani da yan sintiri na civil defense ta yi amfani da DSS da kowaye kuma sannan an yi amfani da daga tanmu hakimai a tabbatar da cewa waɗannan kayan na gwamnatin tarayya irin waɗannan da za su jefa kasa cikin masifa da bala'i ya kasance a riƙa gadin ɗinsu sannan gwamnati ta sayi abubuwan monitoring irin waɗannan su drone ɗin nan su riƙa ba da information on daily basis tun da an san wajen da abin zai iya faruwa
mai yiwuwa kuma ganin irin gwaramar gwarman gwagwagwa da ake a kan tsananin samun tsaro a arewacin Najeriya ce ta sa manyan tsaffin sojojin Najeriya irin su General Hallur Ali Aquino mai ritaya ke ganin kamata da ya yi shugabanni su bude wani sabon shafi
gaskiya abin kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu kowa yana cikin takaici yau ba ka da dama idan a Kano kake ka tashi kace zaka dan batta in a Kaduna kake kace zaka je birnin Gwari to haka duka yawanci state din to alhamdulillah abun ya damu kowa ana ta kuka ana kawo shawarwari don Allah da irin wannan zai kawo mana hanya da za a bi a samu su kuma mazajen daga sojoji police civil defense muna yi musu fata a samu shugabanni masu kirki masu adalci wanda za su tura su muna da sojoji din muna da police din amma wani lokaci akwai wani abu da babu shugabanci yana da amfani kwarai so muna yi musu addu'a muna yi musu fata su zabura wannan abu a samu a kawo karshen shi insha Allah
sai dai kuma ministan tsaron tarayyar Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce maganar magance matsalar samun tsaro a Najeriya fa yanzu kowa na iya gani tana ci gaba da samun lidifi
na daidai kamar yanda kuke fadi kuma kun san yan kwanakin nan ana samun sauki a matsalar tsaro kuma ku sheda ne irin manya-manyan yan ta'adda da ake kashewa dan tsakanin nan to wannan yasa muka ce a zo a yi musu godiya shugaban kasa yana godiya da aikin da suke kuma su kara karimi sannan mu dada zurfafa shawarwari na matsalolin da kenan da kuma yanda za a kara gyara aikin wanda za su taru su yi aiki tare da kasa da ruwa da sama yanda za a hada kai ai aiki tare zama yana tafiya daidai yanda za a kawo karshen matsalar tsaro insha Allah
a baya kun sha yin maganar cewa za ku yi amfani da fasahar zamani wajen ganin an yi wannan yaki na yan ta'addar yan bindiga shin ko rahotannin kashe wasu yan bindiga yana da alaka da fara yin amfani da waɗannan na'urori ne ko ba fara ba
da wannan amma shi kansa din bai gama haduwa ba saboda kasan shekara daya yayi kadan irin injina da abubuwan da zamu kawo na fasahar zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su dada inganta aikin tsaro din insha Allah
shi kuwa shugaban kwamitin kula da hukumar gyare-gyaren hanyoyi a Najeriya na Masar Jantare Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake sun kira shugabannin hukumar kula da hanyoyin ne don tabbatar da maganar lalacewar hanyoyin Najeriya sun bu kwakwafi
abin da yake mana bayani da abin da ya nuna mana ayyukan da zai yi wato sai muka ga kamar lasa zuma ne ma a baki lasa zuma domin yawan bukatun da koke-koken da duka senators din da muka zauna da su suka kawo yan committee kadai banda waɗanda sauran al'umma suka yi koke wanda wakilan su senatoci sun kawo wanda muka tara gabaki daya to abin da yake da shi a matsayin kudin da za su yi aikin bai kai abin da zai dauka shi fiye da goma daga cikin dari na bukatun da yake da su bana aikin da zai gyara wannan shine dalilin da sa muka ce ba mu gamsu ba kamar yadda kullun nake magana titunan nan wasu sun fi shekara 40 da yi shi kuma titi rai gare idan lokacin mutuwa sai ya mutu dole ya mutu sai dai ka sake sabo wannan shine matsalar da muke ita kuma kudin da muke sakawa wajen gyaran titunan nan gabaki daya budget din FEMA kasafin kudin FEMA na bana naira biliyan 27 ne wannan ya hada da kudin aikin su na capital da kuma kudin albashi da overhead titunan Najeriya gabaki ɗayan su kilo 38,000 an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira trillion 70 ta ina zaka dauki naira biliyan 20 madin da bakwai ka dauka gabaki ɗaya ka sasu a gyaran titi ina za su gyara maka titin kilometer 38,000 kuma wanda kuɗin sa ya kai naira trillion 70
ya bajam kuke na cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu ba ƙara karewa suke kullun kwanan duniya babu wata alamar wakafi domin kowa daga juma nan ma saura kwanaki 924 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne da ma suke ta faman dafifi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kazafi ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa so kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida baban manuniya na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar yau Juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Sunana Muhammad Al-Hassan marubucin kungiyar addinin musulunci ta kasar jamhuriyar Niger IAN addini yayi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma kamar yadda yi Umar da haɗin kai da ƙaunar juna a cikin alqur'ani mai girwi da yawa suna kumshe da waɗannan sakonni daga cikin su akwai sura mai lamba 3 aya mai lamba 103 haka kuma sura mai lamba 8 a mai lamba 46 dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa da ƙaunar juna tsakanin al'ummar musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kanu da tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta kumshi amin da kuma zaman lafiya da yadda da kauna tsakanin al'ummar musulmi shine ya sama sunan na aminci Allah mai girma da daukaka shi a cikin alqur'ani mai girma wurare 44 a inda duka sunan yake a cikin alqur'ani mai girma ya zo ne wuri wannan sakonnin dukkanin su abinda suke fa'idantarwa shine addinin musulmi ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna wato da zaman lafiya tsakanin al'umma wa'annan a dunkule su ne sakonnin addini
to Allah ya saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirin mara ƙarshe labarai amma a takaice
A mako na uku a watan Janairu, 'yan jam'iyyar Republican za su samu cikakken iko da gwamnatin Amurka idan aka rantsar da zababben shugaba Donald Trump, sannan kuma jam'iyyar ce ke da rinjaye a majalisun dattawa da ta wakilai, inda sakamakon kuri'un da aka kada a makare wanda aka fidda ranar Laraba ya ba su wannan damar. Za a rantsar da Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. Makonni biyu bayan da sabuwar majalisar tarayyar kasar ta fara aiki. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yaƙin da take yi da mayakan Hamas a Gaza.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma za iya sauraron wannan saki jin wannan shiri in an jima kaɗan da ƙarfe 8 na hantsi. Kafin mu sallama muna miƙa saƙon taya murna ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da Alhaji Dahir Barau Mangal na ɗaurin auren 'ya'yansu Dr. Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso da angonta injiniya Fahad Dahir Barau Mangal wanda za a ɗaura gobe Asabar idan Allah ya kai mu da ƙarfe 11 na safe a ƙofar kudu ta fadar mai martaba sarkin Kano. Allah ba da ikon halarta ya kuma bai wa ma'aurata zuriya ɗaya ba. To domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Haka zalika za ka iya samu a shafinmu na Facebook, Twitter, har ma da Instagram. To yanzu kan a madadin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin, sai kuma wanda ya bada umarni wato Dadi Balawi, har ma da injiniyan mu ta yau Malama Nashwan. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya kuma na gabatar daga nan Washington DC nake cewa assalamu alaikum.